Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol har ma da niyyar murya arewa. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiya yau Alhamis 18 ga watan Agusta shekara 2016. Ni ne Sarfil Hashin Gumal kuma ina tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da ma sauran abokan aiki ne ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake yin garan bawul ma kwamitin yakin neman zaben su jiya Laraba ƙasa da watanni uku da ranar zaɓe. Sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya a Sudan ta Kudu, Dan Bangai, ya ce ƙasarsa na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da lumana. Sannan babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin Koriya ta Arewa a London ya gudu zuwa Koriya ta Kudu neman mafaka.
Kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar nan za mu kawo muku rahoto kan batun zargin shugabannin majalisar wakilan Najeriya da ake da laifin coge da cushe a cikin kasafin kudin kasar na bana.
Da sauran manyan shugabanni waɗanda su muke cewa principal officer da muka ba amana sai suka je suka yi abin da ba shi kenan ba, suka nade suka kawo shugaban kasa da yawun cewa ai an yi wannan gyara kuma mun yarda da shi.
A can jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa an shiga halin rashin tabbas dangane da ranar da ya kamata a fara jigilar maniyatan hajin kasar.
Jiya karfe 3 mu je Association Islamic wajen da Alhaji zai hada su a daibo su a kai su airport. Mun kai su kuma bayan awa 2 aka kira mu aka ce zai gina babu shi.
Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Giras Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake yin garan bawul ma kwamitin yakin neman zaben su jiya Laraba ƙasa da watanni uku da suka rage Amurkawa su zaɓi sabon mai karɓar ragamar wato ragama a fadar White House a watan Janairu. Trump ya ɗau Stephen Bannon, wani babban jami'i a kafar labarai ta masu ra'ayin riƙau da ke yanar intanet wanda ake kira Breitbart, a matsayin babban jami'in kwamitin yakin neman zaɓensa. Sannan ya ɗaukaka ƙwararriya a fannin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a Kellyanne Conway zuwa matsayin manajar yakin neman zaɓen. Kwamitin yakin neman zaɓen Trump ya ce aikin Bannon ya haɗa da kula da ma'aikata da kuma wasu manya-manyan tsare-tsare na kamfen ɗin, a yayin da ita kuma Conway za ta mai da hankali kan aikawa da saƙonni da kuma tafiye-tafiye da Trump a lokacin kamfe. A garin Cleveland na Ohio, inda aka yi babban taron ƙasa na jam'iyyar Republican a watan Yuli, mai ƙalubalantar Trump ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce matakin baya-bayan nan da Trump ya ɗauka ba zai canza shi kansa Trump ɗin ba. Ƙarin manyan masu bayar da shawara da Trump ya yi da alamar ya rage tasirin Paul Manafort, wanda shi ne chairman ɗin kamfe ɗin tun bayan da Trump ya sallami tsohon jagoran kamfe ɗin Corey Lewandowski a watan Yuni. To sai dai bayanin Trump ya nuna cewa matakin ba zai shafi rawar da Manafort ke takawa ba.
Sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya na Sudan ta Kudu, Taban Dengai, ya ce ƙasar na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da lumana, kuma tana ci gaba da sauye-sauye bayan tashi-tashin hankulan da suka auku a Juba, babban birnin ƙasar, wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 300 a watan jiya. Deng ya yi magana da 'yan jarida a birnin Nairobi a jiya Laraba, yayin da ya je don ganawa da shugaba Uhuru Kenyatta. Ya zargi 'yan jarida da ba da rahotannin ƙarya cewa an ci gaba da yaƙi a Juba da sauran wurare. An cin wata yarjejeniyar kwance ɗamara hakan nan a Juba tun bayan tashin hankalin da aka yi a watan Yuni, to amma an yi ta samun rahotannin faɗace-faɗace a yankin Equatoria da kuma yankin da ke cikin tsohuwar jihar Bahar Algazai ta yamma tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba Salva Kiir da masu goyon bayan mai adawa da shi wato Riek Machar. Deng ya ce gwamnati ta ƙudiri aniyar haɗa kan dakarun su zama guri guda, da sun makammala hada kan sojojin zuwa watan mayin shekara ta 2017.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin Koriya ta Arewa a London ya bauɗe zuwa Koriya ta Kudu a cewar ma'aikatar haɗin kai ta Koriya ta Kudun. Tyon Yong-ho ya isa Seoul, babban birnin Koriya ta Kudu, da shi da iyalinsa, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar Jong Hyun-hee. A halin yanzu gwamnati na kare su, in ji Yong a wani taron manema labarai. Yong ya ce tai ya gaya ma jami'an Koriya ta Kudun cewa ya gudu ne saboda kyamar gwamnatin shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un da sha'awar tsarin demokaradiyyar Koriya ta Kudu, da kuma dai damuwa game da makomar ƴaƴansa. An yi imanin cewa Tai ya yi aikin tsawon shekaru 10 a ofishin jakadancin Koriya ta Arewar da ke London, inda aikinsa ne inganta mutuncin Koriya ta Arewa, wadda ta sha caccaka saboda shirinta na nukiliya da kuma batun ƴancin ɗan adam. An yi imanin cewa Tai ne jami'in diplomasiyyar Koriya ta Arewa mafi girma da ya taɓa canza sheka zuwa Koriya ta Kudu. A birnin Washington, ma'aikatar harkokin waje ta ita yi takamaimiyar magana game da wannan batu, sai dai ta yi kiran da a kare 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa da kuma masu neman mafaka. Jami'in gwamnatin Koriya ta Arewa mafi girma da ya taɓa canza sheka zuwa Koriya ta Kudu shi ne Hwang Jong-yop, wani babban jami'in jam'iyyar ma'aikata mai mulki, wanda ya nemi mafaka a Koriya ta Kudun a shekara ta 1997.
A halin da ake ciki kuma, Amurka ta bayyana sabuwar damuwa game da Koriya ta Arewa, bayan da Koriya ta Arewa ta sake shiga aikin nukiliya wanda zai bata damar sarrafa sinadarin plutonium na yin bom ɗin nukiliya aƙalla guda a kowace shekara. Sanarwar wadda cibiyar nukiliyar Koriya ta Arewa ta yi a matsayin martani ga kafar labarai ta Kodo da ke Japan ta tabbatar da abin da ƙwararru a fannin bayanan sirri da 'yan boko da kuma masu lura da al'amuran yau da kullum suka yi wata da watanni suna hasashe, wato cewa Koriya ta Arewa, kamar yadda ta yi barazanar yi, ta koma aiki a tashar nukiliyar Yongyang. Idan wannan rahoton ya zama gaskiya, to hakan ya zama karan tsaye ga kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya hana hakan, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje Mark Toner, bayan da muryar Amurka ta tambaye shi.
Zuwa jiya Laraba, adadin mace-mace ya haura zuwa 11 a Baton Rouge, yayin da headquarter ta jihar Louisiana ke fama da wata irin ambaliyar ruwa da ba a taɓa gani ba. Gidaje kimanin 40,000 sun lalace, bayan da aka samu sheƙa ruwa mafi tsanani a tarihin Baton Rouge ɗin. Jami'an hukumar aikin agajin gaggawa ta FEMA da masu kai gudumowa sun kasance a wurin na tsawon kwanaki, kamar yadda wato 'yan agajin Red Cross suka yi. Daidai ne a ce wannan jiha ta saba ganin guguwa mai ambaliyar ruwa, a cewar Craig Cooper na hukumar Red Cross ga muryar Amurka, wanda ya kara da cewa to amma wannan wani irin ruwan sama ne na inaniha, kuma abinda muka ji shine a sassa da dama al'ummomi ba su taba ganin ambaliyar ruwa ba ma, ko kuma rabon su ga ambaliya irin wannan tun shekaru 30 da suka gabata. Kufa ya yi gargadin cewa har yanzu al'amarin na Baton Rouge na ci gaba da daukar sabon salo, a yayin da ake ci gaba da ayyana wurare da dama a matsayin masu ƙarƙashin dokar ta ɓaci, ana ganin ƙarin matsaloli nan da can. An ceto mutane 30,000 tun daga ranar Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun zargin shugabannin majalisar wakilan Najeriya da laifin coce-kuce a cikin kasafin kuɗin ƙasar na bana na ci gaba ɗaukar sabon salo, inda wasu daga cikin 'yan majalisar kafa wata ƙungiya ta neman tabbatar da adalci tsakanin 'yan majalisar, musamman al'amuran da suka shafi harkokin kasafi. Tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar, Honorable Abdulmumin Jibrin, ne ya fara kwarmata wannan zargi akan shugabancin majalisar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kori.
kowa ya san me ya faru a bajet na bana. Bayan an kawo shugaban kasa bai sa hannu ba, an ce akwai wasu abubuwa, sai aka wani kwamiti a ƙarƙashin shi mataimakin kakakin majalisa Yusuf Lasun daga jihar Oshun, suka je da wasu tsirarin mutane aka duba wannan budget. An ba su amana matsayin mu na shugabanni, domin ana cewa rana har za ta kore. Aka ce to ayi abin da zai amfani kasar nan, tunda shugaban kasa ce ga abin da yake so. Amma me kon su je su yi abin da zai amfani kasar nan? Shi mataimakin majalisa, shugaban majalisa, ya je ya ɗebi kuɗi ya kanne mai zuba a tsakasgarin su da sauran manyan shugabanni waɗanda su muke cewa principal officer da muka ba amana. Sai suka je suka yi abin da ba shi kenan ba, suka nade suka kawo shugaban kasa da yawun cewa ai an yi wannan gyara kuma mun yarda da shi. Idan mutane suna amfani da damar su sanya ayyuka a iya wuraren su ba tare da duba bukatun sauran 'yan Najeriya ba, wanda wannan abu ne mai hadari ga kasa, to shi muke so a bincika in an ga irin wannan inda mai laifi wanda aka samu yayi wannan a gama yayi laifi a marhukunci daidai da laifin sa, domin ne mai wani shi ma ya samu dama ba zai koma ba, kaga an daina.
Honorable Bashir Baballa kenan daga jihar Kano, guda cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya da suka kafa wannan sabuwar kungiya a zauren majalisar. To amma Malam Yakubu Musa, mataimaki na musamman ga shugaban majalisar Yakubu Dogara, kan hulɗa da kafofin labarai, ya ce karancin fahimtar ayyukan majalisar dokoki ne game da aikin kasafin kuɗi ke haifar da wannan cece-kuce.
Ya kamata gaba ɗaya mu natsu. Shugaban ƙasar Najeriya ba Buhari ba kowane ne. Abin da kawai yake aikawa gaban majalisar dokokin ƙasa shi ne abin da ake kira buƙata ta neman kasafin kuɗi, wanda da turanci ake kira proposal. A yayin da shugaban ƙasa ya kawo wannan proposal ɗin ya ajiye gaban 'yan majalisa, ya tashi daga hurumin shugaban ƙasa ya koma hannun 'yan majalisa. Dalilin kawowa shine su zabtare, su cusa, su cire, su ƙara inda duk suka ga ya dace, domin su ne wakilan al'umma. Constitution ɗin ƙasa ne ya ba su. Saboda haka wannan shine wannan shi dan taliki dan majalisa ya dauka yana kiran shi fadin. Har yanzu a zancen nan da nake maka, bawan dan majalisa da ya fito yace kai Abdul Mumini, me aikin mu ne idan har ka kira cushe ko ragi a cikin budget fadin? Ai dama abinda constitution ya dora mana mu yi wa budget kenan. Abinda constitution ya dora mana mu yi wa buƙatar sanwa shugaban ƙasa da ya kawo kenan. Bisa buƙatun al'umma da muke ganin sun fi daidai, domin mu ne wakilan al'umma na ƙasa ba shugaban ƙasa ba. Saboda haka a ce har yanzu babu ma ɗan majalisar da ya fito ya jawo hankalin Abdul Mumini, aka fito aka wayarwa da 'yan ƙasa kai cewa dama fa wannan abin da Abdul Mumini ke faɗa yana kiran shi fadin, gaba ɗaya constitution ne ya ce 'yan majalisar su yi. Ai akwai rauni kenan wanda yake nuna al'umma su kansu ya kamata su dinga dubawa nan gaba, duk waɗanda za su aika sai sun tabbata waɗanda suka santi irin waɗannan dokokin ne.
Malam Yakubu Musa kenan dake tallafa wa shugaban majalisar wakilan Najeriya ta fuskar hulɗa da kafofin labarai. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Najiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashe, idan na faso ta aisa biyunta duk a kashe.
A gaida Mahmud. A jamhuriyar Nijar kuma an shiga halin rashin tabbas dangane da ranar da ya kamata a fara jigilan maniyatan hajin ƙasar, sakamakon rashin isowar jirgin da aka ba kungilar dakon alhazan na Nijar zuwa ƙasa mai tsarki, wanda kuma a jiya Laraba ne ya kamata ya fara wannan aiki, sai dai hukumomi na ƙara cewa a yi tawakkali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sula Mumina Barma, ya aiko mana da wannan rahoto.
Da misalin karfe 3 na daren Talata wayewar Laraba ne ya kamata ayarin farko na maniyatan Nijar ya tashi daga Yamai zuwa ƙasar Saudiya domin sauke farali. Sai dai a yayin da maniyatan kamfanin Almanasik suka hallara ofishin kungiyar addinin musulunci ta IEN domin shiga motocin da za su kai su filin jirgi, kwatsam aka sanar da su cewa an ɗage wannan tafiya a dalilin rashin isowar jirgi. Saboda haka aka buƙaci kowa ya koma gida har sai an waiwaye shi, kamar yadda daraktan kamfanin na Almanasik Abdul Aziz Idrisa ya shaida min.
Ban san abin da ya faru ba. Mu da aka ce muna jiya karfe 3 mu je Association Islamic wajen da Alhaji zai hada su a debo su a kai su airport. Mun kai su kuma bayan awa 2 aka kira mu aka ce zai je nan babu shi. Muka tambaye su me ya faru, suka ce za a ba mu labari yau. To yau dai har yau dai ba mu labari. Suka ce shinawa zuwa 19 da wata zuwa 20 shinawa za a fara. Kenan muna nan muna jira. Abun da a gabanmu shi ne mu karba gidaje Makka da Madina da visa da komi, kuma Allah mu mun gama. Kenan sa'anin jirgi wannan gwamnati shi ke kula da shi.
Wata majiya ta bayyana cewa akwai wani tsohon bashi tsakanin hukumomin Niger da kamfanin jigilar da aka ba kwangilar da kwan Alhazambana, saboda haka ya yanke shawarar sai an biya shi zai soma wannan aiki. Sai dai hukumar Alhazai Koho a tabakin magatakardanta Nuhu Sallau ta ce batun ba haka yake ba.
Takardu sun gyaru, an yi order biraman wanda za a zuba musu, to muna ana tamam ba dai wannan matsalar bace, sai dai can suka ce mu akwai yan matsaloli can wanda dai suka sa dai jirgin bai samu bai zo. Sun ce mu nan da kwana biyu zuwa uku komi na koma daidai. Mu ba mu isa nan kamfani bai da jirgi a hannu, tunda mun taba aiki da su shekaru da shekaru. Niger Airways sabon society ce, sabon kamfani ne na ƙasa, amma bai da jirage. Shi yake nemo jirage, to cikin wannan halin ne aka samu dan mushkila. Kenan kun ga abu ne wanda ya zo wanda mu ba mu san da shi ba.
Farawa da iyawa an soma abin nan da mushkila misalis ya shin wannan ba zai kawo taɓarɓarewar al'amura ba ko kuma ya cakula dukkan tsarin da kuka yi na ayyukan hajjin bana daga nan Nijar?
Allah shi ke gyara kayan shi. Kowace shekara akwai wani abu da ke bullowa cikin aikin haji wanda kuna ganin yana kawo ɗan mushkila, amma sai daga baya ga komai ya warware.
Kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Niger Airways da muka tuntuɓa sun ce ba za su yi magana ba a halin yanzu, amma zuwa gaba za su kira mu. Kimanin manyata 12,712 ne suka rijistar zuwa aikin hajjin bana daga Niger, kuma a cewar hukumar Alhazai tsananin an daɗe ran ɗaya ga watan Satumba za a kammala dakonsu zuwa ƙasa mai tsarki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule, sai a biyo mu cikin shirinmu na anjima da hantsi, inda za mu kawo muku wani rahoto kan jigilan maniyyatan Najeriya da ake. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa ƙarfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya ni ke da
Maida Yakubu ni a cikin Chibok ne, GSS Chibok. Abin da zan iya faɗa musu dai, iyayen namu su yi haƙuri, su yi haƙuri, su gaya ma 'yan gwamnatin su sake 'yan uwansu mu ma a bar mu muje inda suke. Yanmu haƙuri ma wa murna ma ibi agar ya haƙuri. Yarkwafi bayani.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alherab da ke fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi, kungiyar Boko Haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ya tabbatar da cewa da dama daga cikin ɗaliban sakandaren Chibok da kungiyar ta sace shekaru 2 da watanni 4 da suka shige suna nan da rai a jejin Sambisa. Wannan ne dai karo na uku da kungiyar ta nuna hoton bidiyon 'yan matan. A wannan karan, har da wani ƙaramin yaro da ake kyautata zaton ɗan ɗaya daga cikin 'yan matan da ƙungiyar ta sace ne. A cikin hiranmu da sakataren ƙungiyar iyayen Lawal Zanna, jim kaɗan bayan fitar da wannan hoton bidiyo, ya bayyana cewa waɗansu 'yan ƙungiyar da suka tsere kwanan baya sun bayyana masa halin rayuwa a hannun 'yan ƙungiyar.
Rayuwarsu suka ce ba su da dama, su dai duk abin da an gaya musu su yi su haka suke, ba su da daman kansu, su dai suna nan. To yanzu haka kam sun gaji da zaman su ma suka gudu suka fita daga ciki.
Yawa ba lallai ne suna da amsa ba, amma ban san ko sun muku bayani game da kula da lafiyarsu, ya ake kula da buƙatunsu musamman kasancewarsu 'yan mata.
Bisa ga yadda aka haɗa mu da su da yake mun je ne dama mu gani ya yanayin irin wayannan mutane wanda suke, to amma da aka yi daga tsoro da tsoronsu sai da aka samu dama na ɗan magana kaɗan da su, shi ne ansa da suka tsara su aka ce musu to shi kenan su tafi. To shi ne aka tabbatar mana kan cewa 'yan matanmu ku yanzu komi kuna zama ku tabbatar cewa 'yan matanku suna nan, sai dai a yi hanya dai wanda za a yi a kokori a samu muku 'yan matanku. Amma ba za a bayar da wani hanyar da za a iya yi sai dai da gwamnati. To shi ne mu yanzu ke ne mai isar mana da sakowa duniya da gwamnati su yi kokori su haɗa kai. Muna roko kowaye ne duk wanda yake da kishi cewa lallai 'ya'yan nan suna nan, suna da musan halin da suke cewa a taimaka mana a sako mana wayannan 'yan mata.
Yawa to Malam Zanna, kace an ba ku dama, ku dai shugabannin wannan kungiya, an ba ku dama ku yi ma waɗannan mutane tambayoyi ko kuma da ku yi tambaya guda ɗaya. Wace tambaya ce ka mishi, kuma inda a ce za ku samu ganin shugaban ƙasa a yau, me za ku tambaye shi?
tambaya ta fa daya wanda nayi musu akan cewa dama na tambaya dan matan nan suna nan sai ce suna nan a cikin markas sannan a masu ba duk ana cewa ɗan matan suna wani waje suna wani a dukkan su suna nan markas da muka ce menene markas yake a wani waje ne wanda yana cikin sandisa shine abin da suka gaya mana
wato ko ba komai dai sun fada ainihin inda ɗan matan nan suke
eh sun fada mana
yau wato inda a ce yau za ku samu ganin shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari me za ku tambaye shi kuma me ce ce ainihin bukatar ku a yau
ba ma tambaya ba kuma roƙon sa da tunda mu an san Najeriya kuma Najeriya tana iya ta zo ta gardama sojojin mu sun da karfi suna iya ta gojema to muna roƙo shi shugaban kasa ya ba umarni su yi wani hanya duk da bara da kuma mu san ya dai ko ta amma akwai ai dai abamu sun fasu suke mana ɗan mata shine iya roƙon da muke so da shugaban kasa
anashi bayanin Dr. Manasseh Allen mai magana da yawun dattawan Tibo kuma ɗaya daga cikin ƴan fafatukar ceto ɗaliban ya bayyana matsayin su dangane da lamarin
akwai abun tayar da hankali sosai ma babu kuma wanda zai iya fita ya ce a'a saboda abun da mutum ya gani a hoto na video shikenan za a kai ga ƙarshen magana cewa wayannan babu yunwa a jikin su ko kuwa wani abu babu because wayannan ƴan matan ba a nuna hoton su a video kafin a dauke su ba yawa a cikin mu ba mu especially mutanen da muke a Najeriya din ba san ba in ba mun da muna nan a cikin iyalan su ba saboda haka kuma bayan haka ma an nuna a cikin hoton nan akwai wayanda suna nan a kwance ko suna da rai ko ba su da rai a yadda suke kwanciyar nan da jini a cikin su babu abun da zai tayar ma mutum hankali especially ke iyayen su kamar ganin hoton shi to ni ko zai fara tunani wace yata ne a tsaye ko yata ce a kwance saboda haka wannan video din zai faranta ma rai ba wayansu especially kamar ganin su da rai da yawa but babu wanda in ba wanda ta iya ta nuna cewa ga yarta a tsaye ba babu wanda zai samu kwanciyar hankali ko kuwa a ce dan samu dan bege kadan a cikin tunani cewa wata rana zan samu yata ta koma gida saboda haka wayanda ba su iya sun gane yaran su ba dole su zama da damuwa
yanzu wane mataki za ku dauka a matsayin ku na kungiya kuma al'ummar yankin nan na Chibok wadanda ke cikin wannan mawuyacin hali na kusan shekara biyu a rayuwar ku
to mu kamar yadda muka rubuto ma gwamnati to da dama tun da fari da muka iso aka gama zabe aka kafa wannan sabon gwamnati din abunda muka ta bayar ma gwamnati da shine muka sake rubuta muka ba wannan gwamnati muka ce duka abunda muke so ayi shine ayi wannan negotiation din a fitar mana da ƴan mata domin shine hanyar da muka gani wanda ya fi dama saboda haka har yanzu muna kan wancan bakanmu da kuma abubuwan da muka rubuta game da cikin wannan video din muna kan rubutu za mu bada rubutun da muka yi ma gwamnati mu nuna bakin cikinmu ma gwamnatin nan da dade wanda aka yi ba mu san mene wannan gwamnati suke yi akan fitar da ƴan matan nan ba ko ni lokaci abin da muke yi shine muna yin daidai gurgudun karfinmu mu fitar da ƴan matan nan ko mene daidai gurgudun karfin nan wanda ba ta da suna kuma ba ta iya ta fitar da ƴan matan ba to muna so gwamnati ta yi ta nuna duk abin da za ta iya ta nuna a cikin wannan hali din ta fitar da wayannan ƴan matan shine abin da za mu yi forwarding ba gwamnati a rubuce a position namu na family and parents da kuma community associations za mu rubuta musu sannan mu jira me za su gaya mana
to ko gwamnatin tarayya za ta cika sharuɗin da kungiyar ta gindaya na sakin ƴan matan tambayar kenan da wakilin mu Umar Faruk Musa yayi wa kakakin rundunar sojin Najeriya Kanar Usman Kuka Shika
wannan ba hurumin hukumar soja bane ba akwai gwamnati wanda mu soja muna aiki da ka'ida aiki yanda aka ba mu saboda haka bukata dai shine kuma a samu dai waɗannan yara da suke hannun waɗannan ƴan ta'adda an sada su da iyayensu to kaga wani abu ne da ba maganar soja bace ba kawai
yanzu kai kana ganin ku sojojin Najeriya kuna da ƙarfi kuna da ƙwarewa kuna da hikima da za ku ci gaba da wannan yakin kuma ku kubutar da ƴan matan nan da sauran waɗanda ke hannu ƴan kungiyar nan ba tare da an rasa rayukansu ba kuma ba tare da an yi samu wata matsala ba kuma ba tare da wata kila a yi wannan musayar ba idan gwamnatin Najeriya ba ta so a yi
Dukkanin gaskiya ba wai ban san gani na bane, kuma dole mu koma da ansa da na baka cewar ba wai kurmin soja bane ba akwai gwamnati. Abinda doka ta sanada ko gwamnati ta sanada ko kuma kasa ta sanada shi ne za a yi aiki da shi.
Dangane da kwarewa fa da hikimomi da kayan aikin da za ku iya fitar da waɗannan ƴan matan ba tare da an rasa rayukansu ba fa.
Ya dukkanin gaskiya kai kanka shaida ne ka san ana bakin kokari ta fuskar wannan hanya. Misali idan ka duba shekara 6 ɗin ta da Boko Haram suka yi suna cin karansu ba babbaka a ƙasar nan, amma cikin shekara ɗaya da ikon Allah kuma ka gani aka sami canji, kuma soja sun yi bakin kokarinsu maganan nan da ake babu inda wata ƙasa da 'yan ta'adda na Boko Haram suke, kuma an karɓo mutane sun fi ƙarfin 13,000 waɗanda 'yan ta'adda na Boko Haram suka yi zarfuwa da su, kuma ana ci gaba da haka. So wannan shawara kai kanta ka zama shaida kan wai kwarewa ko rashin kwarewa sojojin Najeriya.
Dr. Bala Muhammad, wani masani kan harkokin tsaro, ya ce yana yiwuwa a yi sulhu da kungiyar Boko Haram idan a nata ɓangaren za ta cika dukkan sharuɗan da gwamnatin tarayya za ta gindaya kamar yadda yake cewa.
Wato in za a yi musaya sai an yi ta da ka'ida. Ai lokacin da suka ɗauki 'yan matan nan sun ɗauke su ne yara budurwai ƙanana. Yanzu a cikin hotunan da an gano wata tsaya sai ka ne a hannunta. Daga kenan sun ba mu 'yan matan mu ba su ba mu su yadda suka ɗauka ba ko. Saboda haka mu ma ba za mu iya ba su mutanensu yadda suka ɗauka ba. Alal misali za mu ce wajibi ne waɗannan waɗanda muka kama din. Sai dai su tafi wani waje ba su tafi wajensu ba. Ba za mu yadda su tashi ɗaukar makami ba. Ba za mu yadda su wake wato yaƙi da Najeriya ba. Kamar yadda ya fi daga za su kawo mana yaranmu cincin ba yadda suka ɗauka, mu ma ba dole su samu na wani cincin daga wajenmu ba.
A halin da ake ciki kuma ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da aka ceto da jinjirin da ta haifa a hannun ƙungiyar Boko Haram, Amina Ali, ta ce gida take son komawa. A wata hira da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi da ita a Abuja ranar Talata, Amina ta bayyana burinta na komawa gida ta zauna da iyayenta, ta kuma ce ba ta da tabbacin za ta sake komawa makaranta, abinda ya ƙara jaddada fargaban da masu kula da lamura suke yi na tauye haƙƙin waɗannan 'yan mata na cimma burinsu a rayuwa. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Umar Faruk Musa da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya.
A takaice, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake yin garan bawul ma kwamitin yaƙin neman zaben su jiya Laraba ƙasa da watanni uku da ranar zaɓe. Sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya a Sudan ta Kudu, Taban Ben Gai, ya ce ƙasar na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da lumana. Babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin Koriya ta Arewa a London ya gudu zuwa Koriya ta Kudu da neman mafaka. Zuwa jiya Laraba, adadin mace-mace ya haura zuwa 11 a Baton Rouge, yayin da headquarter ta jihar Louisiana ke fama da wata irin ambaliyar ruwa da ba a taɓa gani ba. Gidaje kimanin 40,000 sun lalace bayan da aka sheƙa ruwa mafi tsanani a tarihin Baton Rouge ɗin. Jami'an hukumar aikin agajin gaggawa ta FEMA da masu aikin gudumawa sun kasance a wurin na tsawon kwanaki, kamar yadda ƙungiyar agaji ta Red Cross ita ma ta yi. Daidai ne a ce wannan jiha ta saba da guguwa mai ambaliyar ruwa, a cewar Craig Cooper na hukumar Red Cross ga muryar Amurka, wanda ya ƙara da cewa to amma wannan wani irin ruwan sama ne na innaniha.
To madalla, kafin mu sallama muna taya iyalan Alhaji Yakubu Muhammad Maigol murnar ɗaurin auren 'yarsa na Firdaus Muhammad da angonta Yusuf Saleh da KMC, wanda za a ɗaura ranar Juma'a 19 ga wannan wata a masallacin ɗan fodiyo unguwar Sunusu Kaduna da ƙarfe 1 na rana. A nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi wanda ya tayani gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook, ni Sarfilu Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima. Assalamu alaikum.